الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الله في الدعاء والمسلمين أسبقا مسلمين أحد وأما سيدي من دبور من دبور التجارة والنوم ayo ajaran tashila gawata rawata ajaran Nabi sallallahu alaihi wa sallam itu daya dan itu adalah sendirinya wanda kumar itu beda dia gawata cara dengan dia itu dia kuma awal menjadi ini al-barta dan itu tashila al-Quran di kumar wanda muna asyikin tashila itu wanda kumar umar yang ini jaya kira wanda kumar kita kali ini kita berkenalan apa ini macam dia ada dan untuk pergi ke wala dan Allah mana kita wali yang membuat dengan masalah jadi masalah yang punya kemarahan Allah ya berkemalan menjadi mungkin awal mula suri. Pemain dari sini ada juga membawa dari sedang hari dunia anak ini. Nah untuk kecil ini betul rasi. Nasa kali tahu di nafsa. Saya sangat ya ada dalam ini wajib itu. Saya mesh mahir bina daya. So saya sih sih saya yakin di awal usaha ini semua pun dan juga berkali terkena kita akan mesti kusaya dua tu malam ini malam sunnah kena siwa baru kuma sewa malam ini si mengharapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lewat dunia anak ini saya ini kuma ini saya berkali-kali ini yang kuma malam ini tahu ayat untuk mencari ayat syarikat ini berdua. So ini hari ini untuk aku saya sampai dalam ini makanan. Pertama di dalam saya kena dari sini ada apa ni? So alai yang harus bangga gaya dan saya tidak menerima. Aku tidak mau kepada ada tu kalau saya sempat ada nak kosong bawa dalam bawa lu. Mungkin lu kau akan tak pindah ke jiwa orang muta'ah dan kuma haram syamsa'ah muslim dan kuma syarun dan syi'ah di nasiwa Sayyidina Umar syi'ah haram maka kuma karang tuan di Sayyidina Ali wan dia di awasar wa ibn Abbas luk cindir dia nak mencawa maka mencir wan di jiwa alim di awasar masa ayah syi'ah Allah sallallahu alaihi wasallam ya haram kawannam ayah syi'ah khaybar ya haram kawannam dan kuma naman naman da cikin gida a yakin faiba wanda muka ce hadisi ne da ahlul bait suka rawaito shi Hassan da Abdullah ɗayan Muhammad ibn Hanafiya shi kuma daga baba wanda dukkan su wadannan ahlul bait zuhri ya rawaito shi daga wadannan mutane biyu haka nan zo ga abin da Sufyan ibn Uyayna da Malik suka rawaito shi daga Imam Zuhri wanda wannan kalkala ce da babu wanda ya ce ya ake inganci ana da hadisi cikin sahih muslim saboda haka shi kansa sayyidina ali ba dogon ahlul bait shi kansa ya haramta wannan saboda ya ji manzon Allah ya haramta to ka zo ka ce wanda yana umar ne ya haramta kaga irin kage ne kai da shi a cikin wa umar wanda umar ba shi ya haramta wannan ba kuma a lokacin sa ba ma wato magana kaura mata amma ba ta ma ta kuwa ta ba saboda ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba a ci gaba da yin ba saboda ina ganin da yake da abu masu gogo sai da kan ta ce to da yana ta wato da sun da ta samu wannan wannan da yake cikin sannan in kana tare da wannan to maza maza da rubuci domin dai gurin da ran da baka gidan gurin abinda suke guda ne ta fara cikin sa auren mutu a auren mutun gari auren da ne ba aure bane ko su a ko su shi a da ba da wasu shi a da ba su dauke da matsayin aure ba matar mutu a ba matar aure bace ba zauja bace ba kuma mun abin nan mun kuriya ne bace ba zauja bace ba kuyan ga bace wanda kuma su kadai ne aka halatta wa mutum ne biya bukatar ta hanyar su kamar yadda Allah ya tsawata ne mun yi roƙi hadduna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghayru mabrur wa man ibtagha wara'a dhalika fa ulai ka humul a'dun saboda ka duk wani wanda ya nemi wata hanya daban ba hanyar ba wadannan hanyoyin biyu ba su dan ta'addani saboda ka sai gaggawar rabuwa ne kuma ba daidai bane sai ya tace ne abu ka sun sai tambaya ta tambaye malaman sunna domin ta san akwai malaman sunna dawa ta kike cewa sai kuma malaman sunna suna cewa to ya kamata tun farko ma ta tambaye malaman sunna tunda ita dai tun tashi ta ba taba jin wani auren mutum gari ba abinda ta sani aure ne da ake yi kun da hadarin dindin aure ne na mutu karama to kuma wani yazo shi ku auren mutu a kuma ki yadda ya kamata da sai ki tambaya kuma wanda ya tambaya sune malaman sunna ba shi wannan da yake so kawai ya more shi ba ya tsotsa kallon mangoro ya jefa ya tsotsa mangoro ya jefa da kwalla da huta da guda ya kamata shi je shi gurin ba da mutum da ke kanta sai kuma wanda yake tambaya ta biyu game da wato karɓar bashin baiti idan mutum yana da buƙata ko ta gida ko ta je haji ba ya yi ko wani abu kuma da ka shin mutuwa za su iya sa ya karɓi bashin baiti ko ya yi gadi dan ba shi da jaya zai iya karɓar bashin banki saboda matsuwa to wannan magana ta arin da kin ga magana da kiya shine babu yadda za a yi ka nemi abin da yake arziki na ubangi ta yi ba ko abin da Allah ya haramta ko ya haramta ba kuma yadda za a yi ka samu alheri a cikin Allah cewa yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi al-sadaqa sir da bayani ne da Allah ya yi ya da dalila amana ya yi da dalila amana taqullaha wa zaru ma baqiya min al-riba in kuntum fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih Allahu akbar kun ko kubari ba to ana kiran ta muku ku fito da ku fito na fito da Allah waye ke ya fada da Allah saboda haka duk sanda kake cikin kunci to ba hanyar Allah za ka yi ba ƙara yake Allah za ka yi ƙara tsoron Allah za ka yi zai samu maka mafita ba wai saba maka mafita ba Allah ya wani yadda ke da ya ta'adda ku mafita wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda yake tsoron Allah sai Allah ya sa masa mafita kuma ya bashi arziki kai da baya in aka nuna maka haramta sai a Allah ya haramta wannan to ba zan karba ba ka sa tsoron Allah a zuciyarka sai ka ga wani arziki na ubangiji ya zo maka sai ka baka sunna Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-samai wal ardh walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun ubangiji ya ce da sai mutanen alkhairi sun yi imani sun yi tsoron Allah لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دَامُوا بُودَ مُسُ الْبَرَكَاتِ تَسَمَّى تَكَتَا وَانْتُ دَاخِلٌ فِي أَرْضِهِ تَسَمَّى تَكَتَا إِذَا سُمِّيَ إِيمَانُ فِي الْقُرْآنِ فَوَرَكَ إِنْ كَانَ سَن تَكَامُ تَيْمُكُ دَآدِ دِينَ أُبَيِّ تُ كَتَا تَكَوَا أَشْنُ أَشْنُ دُجِيَ حَدِيثُ يَا تَبَّتَ دَكَ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قُبَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُكَانِي manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna ruhal qudus nafata fi ruhi anna nafsan lam tamut hatta tawbi'a al-salah fattaqu Allah wa ajmilu fi al-salah wa la yahmilannakum tibba'u rizq Allah an tatluquhu bi ma'siyati Allah fa inna ma 'inda Allah la yunalu bi ma'siyati manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa malaika jibril ya gaya ya mu wahayi na cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta kwalkwale arzikinta sai ta shi ne arzikinta gaba ɗaya ba wanda zai mutu bai gaba shi ne arzikinta ya ce to ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman arziki fattaqullaha wa ajmilu fi talab kada jinkirin arziki ya sa ɗayanku ya neme shi ta hanyar neman kada ka ga cewa har yanzu ba ka samu ba ko har yanzu ba ka da shi wannan ya sa ka nemi arziki ta hanyar neman فإنما عند الله لا ينال بمعصية أبنت ألا يكفي لشين ألف سباء لشين أسابيش كهية أمام الله ثورا كذا النبي صلى الله عليه وسلم يلا نونا من السوى قوم أبنج ديار جاء يا ربك يا كجرا يا كسفا ثورا كثات ورا الله أبو سيارك لو كتند أبو هو سكي مكت مني سكي مكت روي روك الله سينا جفوا ومقومي شيكي بار وشيكي هنوا شيكي يلو داوا شيكي بنت داوا komai naki ne mulku samawati wa ardin naki sauraka ne ma a guri shi fa ta shi baka gare ni sallori yir ya sujjada kai addu'a Allah kai ne kowa ne komai Allah mulkin samai da kasa da hannunka suke Allah arzikin sama da kasa duk naka ne in ka ga da ba ka azurta mutum a kowane lokaci kana yi azurta shi Allah ka fitar da ni daga cikin kuncin da ne kai addu'a ba wai ka ce to tunda ka gwada hanyar halal ba ka samu ba to bala ka san ko wani hanyar haram ila ka samu saboda haka ba gurguwar fatawa ce a cikin maka wai ka shiga kunci to ka nemi mafita ta hanyar haram wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waraka al-qur'an ta ubangiji bai sanya ta a cikin abin da ya haramta wani yazo ya ce maka rashin lafiyar nan ba za ka warke ba sai ka sha giya sai ka ce to tunda akwai mutuwa ba komai a sha giya a ba za ka samu waraka ba inda ma inda Allah la yunzaru bi ma'siyati نعم سيدة بدأ تفسير سورة الهجر عند متطيع أكام فتر الله مرحبا من سلكي ولقد آتينا سبعا من المثاني والقرآن العظيم آية سبعا عند ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
نعم الله يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني حقيقة من باك آيوي بقي وتنتعيك بيبي كراتوش والقرآن العظيم لكم القرآن الكريم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه kada ka zara idanunka zuwa ga abin da muka jiyar da wasu dangogi daga cikin su daɗi da shi wala ta hasan alaihim kada ka yi baƙin ciki a kansu waqfid janahaka lil mu'minin ka tsantsantar da kanka ga mu'mini ubangiji maɗaukakin sarki ya yi maganar halittar sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu da gaskiya wanda muka yi bayani cewa duk abin da yake sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su duk da gaskiya Ubangiji ya halicce su kuma babu abin da yake gudana a cikin halittar Allah face yana gudana ne bisa yadda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya tsara shi da zarar aka kawar da aka kaucewa tsarin Allah ta za a shiga matsala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana ganin yadda kafirai suka sako shi a gaba suke tsangwamata, suke takura mata, suke takura babiyansa, suna mata injiri su yi wa Al-Qur'ani injiri su yi wa musulmi injiri. Gashi Allah ya gaya mata cewa komai da gaskiya ya haifi, kuma ya gaya mata ya halakar da waɗanda suka yi wa annabawa injiri a baya. To kada manzo sallallahu alaihi wasallam ya damu ganin cewa gashi shi ana sai mata injiri, kuma waɗanda suke mata injiri sun ba abin da ya same su. Shi ne Allah maɗaukakin sarki ke lallashin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da waɗannan ayoyi. Yake gaya mata kyautar da ya yi mata da tattafi abin da suke tunkawo da shi. Don duk abin da suke tunkawo da shi wani abu ne na jin daɗin duniya, a nan za su zama morarsa, a nan za su bashi. Amma Allah maɗaukakin sarki ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar Al-Qur'ani, ya ba shi kyautar da babu kamarta, babu wacce ta kai ta, ya sa shi cikin ni'imar da babu kamarta shi da waɗanda suke mabiyansa. Ya ce wa nazarta zaina ta saba saba'an, din da mun yi magana jiya a kan cewa malamai sun kasu gida biyu, wasu suka ce saba'un tsiwa, surorin nan guda wato bakwai, guda bakwai dogaye na farko daga Bakara zuwa suran Bara. Wasu suka ce su ne ake nufi da saba'an minan nazari. Wasu kuma suka ce ana nufin Al-Qur'an, ana nufin Fatiha, ana nufin suratul Fatiha, wanda wannan magana ta biyu ita ce hadisi da ya zo da ita. To dama idan aka samu sabani wajen fassara wata aya, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, sai aka samu wata fassara daga cikin fassarori hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a kanta, to kaga wannan ita ce ne an samu abin da ya kamata a rike kan a bar duk wata jayayya. Saboda haka ko da a ce wasu manya an rawaito cewa sun fassara ayar su cewa saba'a min al-masali, ana nufin as-saba'u as-siwa, ana nufin ayyuka surori bakwai na farko masu tsawo. To yanzu ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ce as-saba'u al-masali ta ce suratul Fatiha. Suratul Fatiha ne as-saba'u al-masali alladhi tufidu huwa al-Qur'an al-Azim, ita ce saba'u al-masali. Je muka karanta hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla da hadisin Abu Huraira, akwai hadisin Ubayy ibn Ka'ab wanda duk suna tabbatar da haka. To dama sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ita ke fassara Al-Qur'ani. Allah madaukakin sarki ya saukar masa da Al-Qur'ani don yayi bayani. Nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Ubangiji ya saukar masa ne don yayi bayani. Cikin irin bayanin da Manzo sallallahu alaihi wasallam yayi, ya fassara wannan saba'an min al-masail da cewa Fatiha ne. Kaga magana ta kare. Sannan waɗancan asabu tsiwal da ake ta magana dukkanin surori ne madaniya, duk a makkiya abin afuwar madaniya, duk bayan hijira Allah ya saukar da su lokacin annabi ya yi hijira zuwa madina. Wannan kuma sura ce makkiya, kaga sura ba za ta tana magana akan wani abin da tukunna babu shi ba. Ya za a ce an ba shi abin da tukunna babu shi, a ce an ba shi din, sannan kuma a ce an ba shi. A nan Allah yana faɗa cewa ya ba shi. Surorin kuma da aka ce su ake nufi a nan a lokacin da wannan ayat ta sauka su ba su sauka ba. Kaga wannan ma zai ƙara ƙarfafa cewa a nan Fatiha ake nufi, dan Fatiha makkiya ce, a Makka aka daukar da ita. Jiya mun yi magana akan ayoyi da bakwai ne, sawabin ka lissafa da bismillah ko baka lissafa da bismillah, da muka ce rashin shigar da bismillah a cikin jerin lissafin ayoyin Fatiha wannan shi ne. Sama da cewa bismillah tana cikin Fatiha, shi yasa malamai suke ijma'i akan rashin karanta ta. Mai sallah dan bai yi bismillah ba, ba a ce sallar shi ta bashi. Malamai sun yi sabani shin za ka bayyana bismillah lokacin da za ka yi Fatiha ko ba za ka bayyana ba. Wanda hadisai inda suka fi rinjaye suka fi ƙarfi shi ne za ka yi bismillah a hore ba a bayyana ba. Za a yi bismillah din mustahabi ne, sunna ne, amma ya zama na a koye ba a bayyana ba. Wannan su ne za su haɗa kan hadisan da suka zo a kan wannan babu. Saboda haka ana karanta bismillah kafin a shiga sura, kamar yadda ake karanta bismillah kafin a shiga kowace sura. Kowace sura tana ɗauke da bismillah kafin da suratul Bara'a wanda tana haɗe da suratul Anfal. Amma duk sauran suna da bismillah, sai dai a lissafi ita zaman kan mutum da shi kan ba a lissafa ayatar ayoyin sura. Saboda haka siratal ladina an'amta alaihim iyana ayat ta tsaya, sai kuma ghairul maghdubi alaihim waladdallin, sannan kuma ita ce aya ta bakwai. Sannan hadisin Abu Huraira da muka karanta, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al, yana tabbatar da wannan lissafin domin in ka alfati bismillah a cikin jerin gwanan adadin ayoyin abin da Fatiha to rabon ba zai yi ba sai ka ga rabon bai yi ba bayan kuma gashi Allah ya ce ya raba Fatiha tsakanin ka da bawa da kai ne da zira ne to kowa ya tsore amma in ka cire ka ta sanya ayar karshe doguwar a matsayin ayoyi ne guda biyu to za ka rabon ya fito biyu to wannan yana nuna girman suratul Fatiha saboda ta kunshi dukkan abin da Al-Qur'ani ya nuna shi duk abin da Al-Qur'ani ya yi magana a kansa to suratul Fatiha ta tabo ta yi ishara zuwa gare shi shi yasa ake kiransa ummul kitab ummul kitab domin ita ce kusan ta kunshi dukkan abubuwan da Al-Qur'ani ya kunsa ta kunshi abin da ya shafi tauhidi tauhidi da kashe-kashensa gaba daya tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat ta kunshi ishara zuwa ga ibada abin da ya shafi ibada ta kunshi ishara zuwa ga abin da ya shafi kissoshin annabawa da zamantakewa tsakanin mumini da wanda ba mumini ba da yadda Allah madaukakin sarki yake taimakon muminai da kuma yadda yake karya azzalimai wanda alqur'ani ya kunshi irin waɗannan kissoshi saboda haka sai ta kunshi dukkan muhimman kanun labaran da alqur'ani ya zo da su shi yasa ake kiranta ummul kitab to falalatta ta zo daga cikin abubuwan da suke nuna falalatta akwai wannan ayar ita kanta wani ce walaqad atainaka hakika mun baka sab'an min al-matani ayoyi bakwai wanda ake maimaita karatun su alqur'ani Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da cewa shi ma matani wato ana maimaita karatun sa kamar yadda ake maimaita karatun suratul fatiha shi ma alqur'ani ana maimaita karatun sa Allahu nazzala ahkana alhadith kitaban mutashabihan bataniya taqsha'iru minhu qulubu alladhina yashuna rabbahum thumma talinu qulubuhum wa jululuhum wa qulubuhum ila dhikrillah kaga ubangiji madaukakin sarki sai sifanta alqur'ani da cewa kitaban mutashabihan mataniya littafi ne wanda yake kama da juna wato yana gaskata juna baya warware juna baya tsaka da warwara sannan mataniya ne wanda ake maimaita karatunsa to kaga ashe ita ma Fatiha wani bangare ne na Al-Qur'ani shi yasa min ta zo a nan sab'an min al-matani shi yasa wasu malaman suka sanya kalmar wato al-matani din cikin sunayen Al-Qur'ani na Allah ya kira shi mutashabihan mataniya nan kuma aka ce sab'an min al-matani kaga kenan ita Fatiha wani bangare ce ta Al-Qur'ani sai kuma ubangiji yayi aqadin wal Qur'an al-azim ayi aqadin Al-Qur'ani gaba daya tare da cewa ita tana cikin Al-Qur'ani wannan shine malamin suke kira aqul al-aql al-khas bayan an fada abu ake dai sannan kuma a fade shi a dunkule wancan da aka keɓe shi an keɓe shi ne saboda a ƙara nuna maka mahimmancinsa wa illa yana cikin alqur'an al-azim sannan kuma aka siffanta alqur'ani da al-azim da cewa mai girma ne waye yake siffanta alqur'ani da mai girma shi ne Allah shi ya siffanta alqur'ani da girma kowane abu kowane mai siffanta abu yana siffanta shi da girma gwargwadon yadda shi yake in ka ga abu kace babba ko yaro ya ga abu yake wannan babba ne da yake ku bai ne ku ga babba babba ne ko a kawo wani kullun kudi kai da baka saba ganin kace an kawo wani babban kullun kudi wani kuma da ya saba ganin kudi ce kai wannan meye wani ai ba kudi ne kai a gurgurdan da ka saba shi kudi abun ka babba ne amma shi yadda ya san kudi ba babba ne to nan ubangiji ne da kanka wanda babu wanda yake da azama sama da tashi ba wanda yake da girma sama da tashi amma kuma ya sifanta alqur'ani da cewa babba ne kaga babu shakka wannan sifa ta kai matuƙa wajen girma kamar yadda annabi Allah madaukakin sarki ya sifanta hadis annabi sallallahu alaihi wasallam da girma innaka la ala khuluqin azim dan haka babu wani yabo da yake sama da wannan da zan yi masa Allah babu yabo sama da wannan da Allah ya yi masa domin Allah al-Azim shi ne ya sifanta wannan halayya ta tattala da kalma da azama yace babban halaye ne bai manya wato masu girma to shi ne nan Allah madaukakin sarki da ya fito da matsayin al-Qur'ani wanda suke karantawa yau da gobe sai ya sifanta shi da wannan kalma ta al-Azim sai ubangiji ya ci gaba da cewa la tabaddanna ilayya ila ma matta'na bihi azwajan kada kazzira idanuwanka kada kazzira idanuwanka ga abinda muka diyar da wasu nau'uka wato dangin mutane daga cikin su dadi da shi bayan Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wanda ya masa na bashi alqur'ani sai shi to kada ya rika zira ido yana kallon waɗanda Allah ya ba su ni'ima ta nan duniya da yake suke horewa suke sabon Allah suke cashewa suna rakashewa kada wannan ya dame shi shi Allah ya ba shi abin da ya fi nasu girma ya ba su ya ba shi ni'imar da ta fi tasu don haka su ba komai ba ne mata Allah ya ba su shi ya sa ya fi manta abin da mata ma matta'na bihi duk abin da aka ce mata'a ne to zai zo ya wuce ba mai dorewa ba ne ba mai dadewa ba ne iya moriyar su shine iya rayuwar da za su yi a gurin mata saboda ka iya shekarun da za su yi a bayan kasa iya abin da za su mora shi kenan kaga wannan ba kodewa ba ne tare a bana kai ubangiji ya baka abin da ya fi nasu shine alqur'ani shine shiriya ubangiji ya baka shiriya ya baka kundin shiriya ya baka tsarin rayuwa saboda ka ya baka ni'imar da tafsir kada ka furo kada ka tsaya kawai wai nasu shi yasa wasu malamai suke cewa wanda Allah ya bashi alqur'ani da fahimta alqur'ani da sanin menene alqur'ani kuma ya tsaya yana jinjina ma wani saboda Allah ya bashi duniya to wannan ya girmama abin da bai kamata a girmama ba ya wulakanta abin da ya kamata a girmama Allah ya bashi abin da ya kamata ya girma shi ne alqur'ani da sanin sa da fahimtar sa da aiki da shi kuma sai ya rena wannan ya rika ganin girman abin da ba komai ba a wannan sannan wasu malamai suke cewa har ila yau in kana son ka samu fahimtar alqur'ani to kada duniya ta tsone maka ido wanda duk yake so ya samu fahimtar alqur'ani to kada ya sa ido duniya a gaba ya fita batun duniya abinda Allah ya bashi ya karba abinda bai zo masa ba kada ya sa wato kwadayin sa a zuciyarsa wannan zai sa ya fahimci alqur'ani sai fa da ubangiji ce wala kad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim fi qawhan wa la tamuddanna ilayka don haka in kana so ka san alqur'ani ka fahimci to kada ka sa kwadayin duniya a zuciyarka ba za su haɗu ba in ka sa kwadayin duniya a zuciyarka to shikenan sai ka rasa alqur'ani kamar wanda yake ji da ji abin da ji da kai da nuna ita da girman kai shi ma wannan baya fahimtar alqur'ani ba ce ba zai haɗa shi ba ta yi haɗa amma ba zai fahimci shi ba fahimtar alqur'ani da ayoyinsa fahimta ta kware sosai sai ga wanda ba ya da girman kai domin ubangiji shi yake sa'atriku an ayati alladhina yatakabbaruna bil ardi bighayri alhaq zan kawar da ayoyina zan kawar da wadanda suke girman kai a doron kasa ba bisa da kiyama daga fahimtar ayoyina shi yasa lokacin da wasu suke suka sifanta ibnu taymiya da cewa ai yana da girman kai wasu malamai suka yi musu raji cewa ya akai to ya fahimci alqur'ani haka ko sama da yadda kuka fahimta in yana da girman kai ba zai fahimci alqur'ani haka ba amma mutumin da Allah ya bashi alqur'ani ya fahimce shi ba dungu da sako na alqur'ani ba ya kutsawa ya fito maka da gwalagwalar da ke ciki ba inda bai fita ba ko maka ce wai yana da girman kai Allah ya ce mai girman kai ba zai samu wannan hidimin ba shi kuma gashi ya samu kaga wannan shaida ce cewa bai da girman kai to shi ne nan ubangiji yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam la tamuddanna alayka illa ma mata'na bihi azwajan minhum azwajan ana nufin asnafa wato wasu dangogi wasu nau'uka tunda ba kowa ne yake da jinjajin ba wani kafir yana nan gashi nan kafiri ne kafir kafir ne ma amma kuma ya fi kowa bakin talauci to kaga wannan ba a mace ka kada ka kalle shi ba tunda me za ka gani talauci ko kafir haka ba ma abin da za ka kalla nan ana magana wanda yake kafirci yake ta'addanci yake zalunci yake fasikanci ba jibci saban Allah kuma ga yana da wata ni'ima ubangiji ya ba shi wata dukiya to kada wannan ya tsone maka ido kada ka damu kada ka rika cewa yaya shi haka ga shi abin da yake kuma ga yadda Allah ya ba shi ni'ima ya ba shi jin daɗi wannan mata'ul hayatid dunya ne jin daɗi ne na rayuwar duniya ba komai bane a kan wannan kada ya dame ka ka tuna abin da Allah zai baka shi ne ya fi wannan kyalkyalan duniya ne wata walƙiya ce da za ka nemi ta rayuwa da an yi jala'iza ta duk kenan magana ta kare da zarar kuka dawo daga raka ka ta turbuce ka ta aka bide shi kenan wata kila ma tarihi ba zai kara tuna shi ba
فماذا قال أنفتن شبابا قال فنشبابا sannakuma ya tafi da kudurin da ya amince to kaga ashe ba abin birgewa bane shine a cikin ƙarshen suratu baqa ubangiji da yake cewa wala tamaddanna ilayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa yace kada ka zura idanka ga abin da muka wato ni'imta wasu dangogi wasu nau'uka na mutane daga cikin su zaharatul hayatul dunya wani kalle ne furanni ne na duniya wanda da an jima za su dankwashe su yankwane su bushe li nafsi lahum fi kuma mun ba su dan mujarrabe su mu fitine su ne ba wai dan sun fi soyuwa a guri a gurin mu bane a dan mu ƙara fitinar su da wannan Allah madaukakin sarki na tazarni ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين كقاعده ne da wanda yake kare ta Qur'ani za mu musu talala sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za mu musu talala ta yadda ba za su inda ba su sani ba wa umli lahum ina musu shirkani ina jinkirta musu ne in kaydi mati lalle kaydi na ta karfan kaydi wanda ubangiji ya kama su ba za su ji dadi ba saboda haka wannan abin da za mu gani da kalle-kallen duniya kai ya rufe ta shi yasa Ibn Abi Hatim ya kawo a cikin tafsirin sa daga Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa ibn Zubair ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai kuma ɗaya daga cikin manyan malaman madina guda bakwai Urwa ibn Zubair Urwa yace Urwa ya kasance idan ya shiga wajen ashabul dunya ma'abota duniya masu jin daɗi ya ga kayayyakin alatu da masu tsada a wajen idan ya dawo gidansa sai bai ga irin waɗannan ba yana dawowa ya shigo gida ya duba gidansa ya ga gidansa haka kamar kango duk babu waɗannan kayan alatu nan da nan sai karanta wannan ayat ولا تمدن عليك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى في الصلاه الصلاه يرحمكم الله الله يشكوك امك يا لك في سنه نحن نرزقك مزام ازرتك mun za mu baka arzikin mun za mu baka wal aqibatu lit taqwa karshen al'amari yana ga masu tsoron Allah sai dan da ya tare iyalan sa sai ku zo ni na mutu saboda haka idan duniya ta sako ka gaba to kana da kun kai mu'mini ne kana da abin da zai sanya maka zuciya wanda duniya za ta sako shi gaba ya je ya rafe kansa ko ya dafa kansa ko ya sake gidaya wannan bai san Allah amma mu'mini da ya san Allah duniya ba za ta rufe shi ba ba za ta fitine shi ba ba za ta sako shi da kai gaba ba har ta kai shi ta halaka shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam duk yadda Allah ya bashi mulki ba wannan ne a gaban sa ba saboda ka bai shimfida wa kansa wato sa wa kansa fata da kwadayin duniya ba sayyidina Umar ya shiga wajen sa kamar da yake cikin sahih Bukhari hadisi Abdullahi ibn Abbas ya shiga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yaye cewa manzo Allah ya ci matan sa ya je domin ya tabbatar da cewa haka ne ko ba haka bane da ya samu biso ya shiga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zai same shi a kwance akan wata tabarma tsurar tabarma zalla ko dan kalle irin wannan da kuke kai ba saboda haka tabarmar ma har ta yi dabbara sai na Umar ya dubi gurin ya dubi gurin ya ga duk babu wani abu sai wani damar hannu can abin nan can da wata istanta a rafi sai ya fashe da kuka manzo Allah ya ce me kake wa kuka ya Umar Umar ya ce na dubi abin da kake ciki na sanin kuma irin yanayin rayuwa da Kisra da Kaisar suke wato sarakunan Farisa da Rum wato yadda Allah ya shimfiɗa masu duniya kai ka fi cancanta da ba ta wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zaune ya ce أو في شك يا ابن الخطاب إنما أولئك قوم أجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. يسي كنا شكا كنا شكا قبل شأنك الله يا ابن الخطاب يسي وأن لم تانيني يا الله إذن قوتهم سجلت لهم a wata ruwaya cikin sai muslim yake cewa ba tarda an takuna lahum ad-dunya wa takuna lana al-akhirah ba za ka so a ce su rike duniyar ba mu je da lahira yace bala ya rasulullahi to haka abin yake kika kwantar da hankali shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama rayuwarsa ta zama rayuwa ce ba za ka ce masa sallaka ba ba za ka ce masa ya hada wato kyauta ya hada dukkan wani nau'i na kyauta da sakin hannu da kuɗi zai ta kama shi Allah ya da sama da nashi sannan hakuri da juriya na wanda talaka zai yi annabi yana da sama da nashi saboda haka yana da shukrul aghniya sannan kuma yana da sabrul fuqara shi kadai ya hada wadannan don haka ba za ka cewa a kada fasiri ba a kowane hadisi da yake cewa Allahu ba ahli fikira wa ahli fikira wa ahli fi zumrati masakin to bai zaka annabi ba fasiri ba ne wa wajadaka dhallan fa aqna wa wajadaka ailan fa aqna ubangiji ya bashi wadata ya bashi wadata zuci sannan ko ya bashi a talauce ba sai yadda za a zai galabaita ko ya zo yana fara ubangiji bai bashi sai dai duk abin da zai zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam to na al'ummar sa yana cewa annabi yu aula bi kamar da Allah ya annabi yu aula bil mu'minin min anfusihi yace idan aka kawo mamaci in ana shirin shi bashi ku zo in biya in abiya bar wani abu kuma a je a raba ku bayan in an bar bashi fa ana aula bi a kawo ni zan biya in kuma ya bar wani abu ko kai a kawo manzon Allah a ku je ku raba magana ci annabi ya aula bil mu'minin bi anfusi don haka annabi sallallahu alaihi wasallama bayarwa yake shi yasa sai da sunna Aisha take sai ayi wata daya biyu ba a kunna wuta a gidan manzon Allah sai dai a ci da biyu da ruwa innamal aswa innama huma aswada a cire ta ta da jefa da biyu a kora da ruwa ba wai dan babu ba saboda kawai bai damu da duniyar ba ta dafa ta dada shi da kasa ba bai dauke ta komai ba to wannan duk bin umarni ne da ubangiji yake masa la ta buddanna ilayka ila ma mata'na bi azwajan minna wa la tahzan alayhi kada kai bakin ciki akan wato kada bakin ciki ya nemi ya kashe ka saboda sun ki shirya shiryar da su a hannun Allah ne in ya ga dama yau duk sai su zama mu'mini amma dan ba su zama mu'mini ba to kada ka damu ubangiji madaukakin sarki yana ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam fala annaka baqi wa nafsaka ala athari in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa yanzu shikenan sai ka kashe kanka a bisa bin diddigen su dan ba su imani da wannan hadisi ba saboda baki wato da wannan alqur'ani dan ba su yadda ba sai ka kashe kanka la'annaka baqirun nafsaka alla yakunu mu'minin inna sha'a nunzil 'alayhim ayatan min as-sama'i fa dhallat a'naquhum laha khadi Allah yake cewa yanzu ka kashe kanka saboda ba su zama mu'mini ba ka rika kwana da bakin ciki kana tashi da bakin ciki wanda zai iya jawo maka ko hakka ko wani abu dan ba su yi imani ba ubangiji yake ga mata yace inda mun ga dama sai su yi imani ko ta kalli sai mu saukar da ayar da za ta turta ka sai yadda ba makawa kawai sai sun yi imani yanzu Allah ya ga dama ba sai ya saukar da wata wuta ta rika bin mutum ba ko kai imani ko kuna da gudu su Abuja da su imani wallahi ba wanda zai ja kuma sai Allah ya kiyaye shi saboda shi musulunci so ake kami kauya yadda sama da ƙasa suka ce kala ta a taina fa'i kai ma kami kauya kana so ba wai asilin saka ba wannan ne zai nuna cewa kana san Allah bambancin mai san Allah da wanda ba ya san Allah mai san Allah shi bisa soyayya da biyayya da shauki zai yi wa Allah ibada wani kuma ba bisa wannan ba, ko a cikin musulmi za ka samu wani shauƙin sadaka ga Allah da biyayya ga Allah ta tawali, wani za ka samu yana nafila, yana azumi, yana karatun Qur'ani dan Allah ya bari wannan, wannan dan Allah zai zama daidai da wanda yake yi ba dan kowa da shi dan Allah. Akwai wanda za ka ga yana yan lafin juna ko yana wasu yan azumuka amma saboda wai ko kasuwa ka wani da ya rika mudana ba matsala, ko saboda yana neman aure kare ya samu matsala ya samu ko kaza, wato yana so ne yayi wannan ibadar dan wani abu da zai samu a nan duniya, kaga ba sai yake da wanda zai yi, kaga wannan daidai yake da wanda zaka dauko shi aiki yayi aiki yayi ta maka aiki ka ganshi yana ta gubi, amma ba ba dan sai yake gubin nan ba dan zaka biya shi, to kaga bambancin wanda yake ibada dan yana san yana san Allah da kuma wanda yake yi dan kamar haya kamar aiki dai bari da aiki kawai. Saboda haka da Ubangiji ya ga dama sai ya sa kowa ya zama mumini, amma sai bai ga dama bai ga dama ya haka ba. Allah ya ce kan na'lamu innahu la yahzunuka qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun wa laqad kudzibat rusulun min qablika fa sabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimati llahi wa laqad ja'aka min nabi'il mursalin وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن جيش من سن كان جندا موى غمد مغندلون بس كيف لا نهزل نزاج نباجنج نكافرج ونين دامك الله يجب أنهم لا يكذبونك su sun san kai ba makaryaci bane wannan sun sani haram walakin nazalimin bi ayati llahi kawai dai azzalimin suna jani da ayoyin Allah, amma su sun sani a tarihin ka baka taba yi ma wani daga cikin su ƙarya ba, yau ya za su san kana yi Allah. Allah ce fa in kadzabu faqad kudzibat rusulun min qablik, in sun ƙaryata ka to gabanin ka an aiko manzanni su ma sun ƙaryata ka, kada wannan ya dame ka ba kai kadai farau ba, akwai waɗanda su ma haka ta same su. Fa sabaru ala ma kudzibu wa hum suka yi hakuri bisa ƙaryata wanda aka yi musu aka cutar da su hatta atahum nasruna har nasarar su ta zo musu wa la mubaddila li kalimati llahi, abinda ubangiji ya riga ya kaddara ya zartar babu wanda zai iya canza su. Wa laqad ja'aka min nabi'il mursalin, kuma labarin manzanni yawa ya zo maka, ka ji labarin annabi wane ga yadda ya yi da mutanensa, ga yadda Allah ya yi da su, kai ko annabi wane ga yadda Allah ya yi da mutanensa, ga yadda karshensu ya kasance, duk ka samu wannan labarin haka ba kai kadai abin ya shafa ba. Kullun naqutu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'ada, dan mu kwantar maka da zuciyarka, kwantar maka da hankalinka, muke baka labarin annaba. Allah ce in kana kabura alayka iraduhu, idan bijirewar da suke yi maka tana damun ta maka girma, abin yana cikin maka zuwa ƙwarya, to idan za ka iya ka samu tsarin da za ka hau sama ka zo musu da ayar da kake so, ko ka yi rami kasa ka tafi ka zo musu da ayar da kake so, sai ka yi. Allah ce walau sha'allahu la jama'ahum ala al-huda, da Allah ya so sai ya hada su duk su zama mu'mini, da Allah ya so sai kowa ya zama mu'mini, walau sha'allahu la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin, da Allah ya so kowa da kowa a duniyar ƙasa ta zama mu'mini, haka ba za ka tilasta wa mutane su zama mu'mini ba. Don haka shine Ubangiji yake gaya maka kada ka kashe kanka, wala tadhhab nafsuka alaihim hasara, kada ka tafiyar da kanka a mafi saboda ganin cewa sun yi imani, wannan ba a hannunka yake ba, a hannun Allah yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun cikin damuwa yake, wannan kuma yana nuna maka rahama da take cikin zuciyar Allah baya so a ce ga wani cikin wannan al'umma ya shiga wuta, kamar yadda yake sifanta kansa ya ce misali na da ku, kamar misali lokacin yana zaune da sahabbai irin kwaran nan fada wuta, yana ta zuwa ana bige shi, yana ta zuwa ana bige shi, sai da ya zo ya fada cikin wuta ya zo ya yi, sai maza Allah ce kun ga misali na da ku kenan, ya ce kun ga yadda wannan kwaran yake ta zuwa ana ta korarsa sai da ya fada wuta, haka ni ma nake ta kokarin kare ku ku fada wuta, amma sai ku san ku sun tsunduma shi. Allah ya shi mu haka annabi sallallahu alaihi wasallama harisun alaiha abin da kamar da Allah ke cewa da ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahmatur rahim manzo ne wanda yazo daga cikin azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahalar da ku to babba ne a gurin babba ne a gurin shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam da dama baya da'a ga wasu shawarwari da ake kawowa dan kada abin ya zo ya mana وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ da zai yi muku da'a cikin duk shawarar da kuka kawo to da abin ya wahala ku da ya gagare ku shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ya ayyuhan nas inna Allaha farada alaykum al-hajj fahujju Allah ya farlanta muku hajji ku yi hajji sai wani daga cikin sahabbai ya tashi ya ce a fi kulli ahli ya rasulullah duk shekara ne za mu je hajjin nan manzo Allah ya shi ya gani ya kuma tashi ya rasu a fi kulli ami manzo Allah ya kuma bai shi ya kuma tashi na uku annabi ya ce da qultu na'am la wajaba wa la badda da na ce eh da ka zama wajibi Allah ya baka kuɗi kila ka yi ko ka so duk shekara sai ka je hajji duk tsada wa la badda ba ku kuma za ku ya saboda haka baya ji ma wani wasu shawarwari na sahabba saboda tausayinsa shi yasa a sallar tarawih da yazo yayin da hudu sai dai na fitowa dan kada a farlanta dan ana tai alqur'ani da iya sauka cewa to tunda dai mutane suna sha'awar sallar nan kawai ta zama farilla to kaga yanzu ma a daddama fa ake kaiwa an daddaure shedanin ban manyan shedanin an daddaure su amma ka duba yadda ake to bare kuma a ce bayan azumi duk an sako shedanin gaba daya shugabannin su duk sun fito sun shiga operation sai ka ba kai ka ba su ba za ta iya to saboda haka Allah yake lallashin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa la tahzan alayhi kada ka yi bakin ciki akan su kamar da ubangiji ya ce fasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la taku fi dhaykin mimma yanfurun ka yi hakuri Allah yana ganin hakuri dadan hakurin ka yana gurin Allah kai juri kada ka damu kai bakin ciki bisa halin da kake ga mutane ka ci wala ta ku fi dhaykin mimma yakum kada ka samu kunci saboda game da makiyin da suke inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun shi ne sannan ubangiji yace waqtul janaha lil mu'minin sannan ka kaskanta wato ka kaskanta kanka ga mu'mini shine ma'anar qabdul janah wato kai tawalu a gurin mu'mini tunda kan ubangiji ya ce da shi wala tahzan alaihim kada kai maki ciki game da kafircin su to kada a dauka cewa a ana nabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai busasshen zuciya ba tausayi a ya zama mai tausayi kuma ga mu'mini amma wadancan ba su cancanci tausayi ba ya ayyuhan nabiy جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كذا عشان النبي الله يقول واغلظ عليهم يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم دون الكفار وليجد فيكم غلظة اما ابنجي بقى يقول في محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار يقول رحماء بينهم wato akwai ruwan zafi akwai zafi in zafin ne to akwai in zafin kake so akwai zafin in kuma kake sanyi to akwai sanyi to duk wannan akwai saboda haka Allah madaukakin sarki ya sifanta su da cewa shiddau ala al-kufa ba sa rabanta wa kafire amma kuma ruhama wa bainahu masu tausayi ne a tsakanin su wato in ka zanto a fagen yaki kai ka ce waɗanda mutane ba za su yi rahama ba za su yi tausayi ba sannan in ka zo ka same su a tsakanin su suna mu'amala sai ka ce waɗannan ba za su iya komai a wurin yaki ba da an je fashewa za su san da yake kuka mutum a masallaci ana sallah yana kuka yana hawaye ki shirba kuma ka gani yana kafara a cikin duk kuma shi ne yanzu gashi a gaban Allah ya kaskantar da kansa cikin mu'mini ya kaskantar da kansa shi yasa Allah ya ce wa lamina abu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين ما تكن كنت كن سني كمؤمنين أما أذلة على الكافرين أعزة على الكافرين ما تقول إزاني ما هؤلاء كنت كن سجبو قوة كافر إن ذاك جي إن ذي جبون كن سعيد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وكثر بيشك كن سحبان أب قوة سنتين كن harma wani lokaci azo a kasa gane wane ne ayyukan Muhammad azo a same shi zaune su Abubakar da Umar a ce waye Muhammad din a cikin mu sai an ce gashi nan sannan a fahimci cewa shine wannan ya kaji da sahabban sa ya zauna cikin su yayi hira ya nemi shawara su yayi tafiya da su ya shiga kasuwa ayi ciniki ya tsaya ya tsaya Khuzaimah ibn Thabit akwai hadisin hadisin Jabir ibn Abdullah yake gaya mana wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa wani mutum da ragunansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi mutumin yace na kalla Annabi ya ce to biyo ni mu je ka karbi kudin suka taho Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba manzo Allah ya yi gaba ya yi masa nisa shi kuma a hanya mutane na ta tare shi na taya ba raƙumi bane doki mutane na ta taya shi na taya doki har aka samu wani ya bashi kudin sama da yadda manzo Allah ya ce ba kauye ne duk da ya ga manzo Allah ne da yaji an bashi tayin da yafi na manzon Allah bayan sun gama ciniki ciniki ya fada kawai kudi zai karba doki ba nashi bane da yaji wani ya saya sama da dan su dan mutane ba su san cewa manzo Allah ya riga ya sai doki shi kuma bai bayani sai kawai ya daka sai ya daka wa manzo Allah kira yace ka zo ka biya doki na in za ka biya in ba za ka biya ba na zan sai ka ba an gama ciniki ba karba kuɗi zai je to ya san cewa a lokacin ba kuɗi a gurin manzo Allah sai ce zo ya biya yanzu in ba haka ba to shi ba zai sai da doki manzo Allah ya dawo yace kai ba mun gama ciniki ba na saya biyan ka zan je ka karbi kudin yace a abin da mun wanke ciniki da kai mutane suka zagaye manzo Allah da bakauni yana na saya yana ta shi ba a yi ciniki ba bai sallama masa ba can mutane suka ce ba kai manzon Allah ne fa zai maka ƙarya shi kuma yana cewa sai manzon Allah ya ka shaida bakawi mana mutane suna cewa manzon Allah ne zai maka ƙarya shi kuma yana cewa sai ka halum mashahida yashhadu anni qad baituhu kawo shaidan da zai bada shaida na sayar maka shan Khuzaima ibn Thabit ya taho sai ya ga manzon Allah sai ana wannan takaddama sai ce ni zan bada shaida ka sai mu wannan yace da shi yace Khuzaima kai kuma da me da ne za ka yi wannan shi yace bi tasdiqi iya saboda na yi da kai ne gaskiya ne wannan kawai zai sa in ba da shaida cewa ya ka tsaya ya tsaya annabi yace to Khuzaima shaida ka matsayin shaida mutum biyu saboda haka ba kawai dole ya saki doki to haka annabi yake mu'amala ya shiga kasuwa ya saya wani lokaci a masa rinsu a ce ba a sayar masa ba a ta kaddama to kaga in ba mai sauƙin kai ba ai ba zai ma shiga abin da ba sai da zabaniya ba sai yadda da ka so za ka yi wani wasa a caka fa ma manzo sallallahu alaihi wasallam manzan rahama da rahama Allah ya koshi jiya mun faɗi wannan rahama ta manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin karatu Allah ce waqfid janahaka lil mu'minin wani guri Allah ce waqfid janahaka liman ittaba'aka min al mu'minin ana kana ne ka kaskanta da kanka kada ka nuna ita kada ka nuna girman kai kada ka nuna kafi kowa wannan shine ma'anar khafdul janah lokacin ana rigimar izala ta farko izala ta ce ba a dukuta wa iyaye malaman gargajiya suka ce an yi kuka saboda Allah ya ce a rubuta Allah ya ce waqfi lahu ma janaha dhull min ar-rahm saboda haka a wannan aya da aka ce ka kaskantar musu da fukafukan wato kankan da kai na rahama ai dan adam kai da fukafukai me fukafukan ka hannayenka ya zai ya kankantar da hannayenka shine rubuta suka ce Allah ya ce a tsuguna wannan. To kaga wannan fasarar ba za ta tabbata ba, saboda irin wannan ta'ziri, irin wannan kallo na magana, ai Allah ya gaya wa annabi yace wa mu'mini waqfi janahaka liman tabi'aka min al-mu'minin, ko waqfi janahaka lil-mu'minin, kenan zaka fasara da cewa Allah ya ce annabi ka durƙusa mu'mini. Me bambancin wannan ayar da waccan waqfin janaha zunda waqfin lahu ma janaha zunda min ar-rahim duk dai khafdul janaha. To kaga in dai ka fahimci cewa anan ba bai kusan ake yi ba, to can ma ba bai kusan ake yi ba, sai dai in zafin kai na amma ba ayar ce take nufin bai kuso ba. Saboda haka Allah madaukaki sarki yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsakantar da kansa ga mu'mini, kuma haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin sahabbansa cikin tawalu, kuma haka ya umarci al'ummarsa duk su zama masu tawalu, da wannan ne ya ci nasara a bisa zukata. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya farauci zukata sama da abin da mutum zai yi da dukiyarsa ko da mulkinsa ko da jama'a, cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da irin wannan ɗabi'un na ƙwarai. Allah madaukakin sarki ya ba mu damar koyi da shi a cikin halayensa na ƙwarai. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, Allah ya kuskure, Allah ya yafi mana, sai gobe kuma insha Allah. Wa sallallahu alaihi wa sallam.